من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، bayangaka yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na fiqhu cikin wannan littafi na Muktasar Khalil fil fiqh al maliki, wanda al imam Sheikh Khalil bin Ishaq al Jundi ya rubuta rahimahullahu ta'ala. Idan ba manta ba, muna babin da yake bayani dangane da al'amuran jihadi. A yau za mu ci gaba daga darasi na 197, mai yiwuwa mu karanta a gurguje, saboda matsala ce wanda ta shafi harka ko ta'ammuli da ainihin bayi. Idan aka yi yaƙi aka samu ganima akwai bayi, to ga yadda za a yi da su, musamman ma bayin nan mataki-mataki ne. Akwai bayan da ake kiransa mudabbar, akwai bayan da ake kiransa al-mu'taqul adlin, akwai bai wanda ake kiransa mulwalad, akwai bawa wanda yake mukatab ko baiwa mukataba, da sauran makamantansu. Wato da akwai yarjejeniyan da aka dora su a kai. To idan musulunci ya zo ya yaƙi waɗannan mutane ya samu waɗannan bayi, to yaya za a yi da su? Idan akwai waɗansu sharuɗa ko waɗansu ƙa'idodi kafin musulunci, matuƙan ba su yi karo da musulunci ba, to musulunci yakan yi ƙoƙari ya kiyaye. Ya sa musulunci bai yin zalunci. Wanda bai fahimci musulunci ba shi ne kawai zai ta hauragiya. Saboda haka za mu karanta wani waje a gurguje. Za mu tashi daga inda malai ke cewa wa akaza muayyanun wa inzimiyan ma'urifa lahu qablahu majjana, wa akaza muayyan, wato abinda aka gane shi a cikin ganima na wane ne, to mutumin zai zo ya dauki abinsa tun kafin araba. Wa inzimiyan, ko da ko ba na musulmi ba ne, na ainihin kafirin amana ne, zimmiyi kenan. Saboda wannan yana ɗaya daga cikin ka'idodin da musulunci yake kiyayewa idan aka yi yarjejeniya da mutum. Saboda haka yana kan kafircinsa, kuma yana walwala a ƙarƙashin musulunci. To fa duk wanda ya taɓa shi ya kauce ma ka'idan Allah. Ya sa annabi ya ce duk wanda ya taɓa ire-iren waɗannan mutanen da aka yi yarjejeniya da su, duk da kasancewa ba musulmai ba ne, to duk wanda ya taɓa su lam yaruh ra'ihatal janna, to ba zai ji ko lam yaruh ra'ihatal janna, ba zai ji ƙanshin aljanna ba, ko ba zai walwala a cikin gidan aljanna ba. Saboda haka ko da zimmiyi ne, ma'urifa lahu qablahu majjana, duk abin da aka sani na wane ne, to yana iya ɗaukawa cikin ganima ba tare da ko kobo ba tun kafin araba. Wa halafa annahu milku, idan akwai taraddadi sai ya rantsuwa ya ce mallakansa ne, saboda haka ba za a raba da shi ba. Wa humila lahu in kana khairan, kuma za a ɗauki abin a kai masa idan hakan shi ya fi alheri. Wa illa in ba haka ba, bi alahu, sai a sayar masa a can a kawo masa kulin. Walam yumda qasmuhu, wato rabon, to su masu nefa yau ko sun yi gangaci da yawa, ai ba zai yi abin nan ba, sun yi gangaci a cikin ganima tun kafin araba cewa mallakan wane ne, to mala yake za a ɗauka a kai masa. Domin duk abin da aka gane shi mallakan wani musulmi ne ko zimmiyi ba a raba shi. Kun san idan aka raba shi za a samu rigingimu iri daban-daban. Ko da yake ko da a raba mutumin da ya mallaki wannan abun tun farko zai iya zuwa yi claiming din wannan abun, sai dai kuma dole sai ya bada wani abu tun da ya riga a raba ya shiga haƙƙin wani. Ana samun irin wannan cuɗanya, yasa aka ce in zai yi a ɗauko masa sai a ɗauko masa ko da bai tafi wajen yaƙi ba. Ana gani sai aka ce ai wannan nawa ne, ne daman yana ta nema a ke mutanen nan ne suka sace, to sai a ba shi abinsa. Idan ba zai yi a ɗauko ba sai a sayar, sai a kawo masa kulin. Shi ne abinda malam yake bayani a nan. Walam yum da kasmuhu, wato raba shi ba zai yi ya zartu ba. Ko da a raba ko ba zai yi ba illa da ta'awilin alal asan, sai bisa tawili. Inda har an gane to ba yadda za a yi a zo a raba a ba da wani, don za a hada su rikice. Musulunci ko bai yadda da wannan ba. La illam ya ta'ayyan, sai dai idan ba gane ba. Idan abin bai fito fili aka gane shi ba, ba matsala bi khilafin luqata, kun ga banda tsintuwa. Abinda aka yi tsintuwansa shi hukuncinsa daban ne. Hakan abinda aka samu cikin ganima wanda yake ajiye waje guda. Wabi'at, to ga maganan bayi nan yake a sayar da khidmatu mutaqil li ajalin, hidiman wanda aka yanta shi na wani lokaci. Wa mudabbarin, ko wanda ubangidansa yake idan na mutu ka zama da. Wa kitabatun, da wanda aka yi jinga da shi idan ya biya abu kaza ya zama da. La ummi waladin, banda ummi waladin ita ce salaka, wanda ubangidanta yake amfani da ita, ita tana jiran mutuwansa ne idan ya mutu ta zama da. Wannan ita ce kaida. To saboda haka in kun duba za ku ga yin maganan bayi guda uku, mutumin da aka yanta shi zuwa waɗansu shekaru aka ce bayan shekaru kaza ka zama da, to sai aka kama shi a cikin fursunonin yaƙi. Ko wanda ubangidansa ya ce masa idan na mutu ka zama da, shi ma sai aka kama shi cikin fursunonin yaƙi. Ko wanda aka yi rubutu yarjejeniya zai biya kaza ya fanshi kansa, sai aka kama shi. To kun ga waɗannan mutane guda uku in aka bi ka'idan ganima ne da aka kama su, to fa za a raba su ne sabin bayi ne, saboda ba a san waɗancan ka'idodi ba. To amma in akwai waɗancan ka'idodi, yana da kyau su yi magana. To musulunci zai lura idan sassauta musu, tunda aikin bauta ba aiki ne mai daɗi ba. To me ya kamata a yi? Shi ne wanda aka ce bayan shekara goma ya zama ɗa, sai a duba abin da ya rage, sai a yi lissafi sai ya biya. Ko kuma ya kasance wanda aka ce bayan an mutu ya zama ɗa, shi ma sai a ɗan ɗibi shekaru sai a yi lissafi, a ce ana ganin kaman ubangidansa bayan shekaru kaza, bayan shekara kaza ya yi, sai a saka masa kuɗi a abin nan gwargwadon wannan sai ya biya. Haka ma wanda aka yi masa kitaba already daman ga yarjejeniyan da aka yi, amma banda ummu walad, saboda ummu walad ita da ɗan bambanci da sauran. Walahu ba'dahu akhdhuhu bi thamanihi, sannan walahu shi ubangidan ba'dahu bayan an sayar da shi ko bayan an raba, zai iya akhdhuhu karɓansa bi thamanihi da kuɗinsa. Wa bil awwali in ta'addada, ko da kuɗin farko idan cinikin ya yi yawa. Misali da aka zo sai aka raba waɗannan bayi, wanda daman akwai ɗan sarkakiya cikin al'amarinsu, kai da aka baka sai ka je ka sayar ma wani, sai ubangidan ya zo yana ce ai kaza kaza ga yadda abin yake, to abin da ya kamata shi ne sai a duba ga nawa aka sayar da shi, sai ka biya kuɗin domin ka taimaka ma wannan. Kusan duk mutumin da ya yanta bawa ko ya yi masa kitaba, a ka'ida akwai abin da ake kira walittaka. Walittaka ta ubangidansa ne na farko. To musulunci ba ya son ya tozarta wannan, saboda in aka tashi maganan gado bayi da kowa, to kai ne mai gadonsa, don akwai wannan alaka. Kun san bayan alaka ta dangantaka akwai alaka ta auratayya a wajen gado, to akwai alaka ma ta ƴanci. Daman guda uku ne. To shi yasa ake mai da hankali a yi bayani a kan waɗannan abubuwa, musamman da lokacin da yake suna da bayi. wa ujbira fi ummi alwaladi ala saman, idan ummi alwaladi ne fa aka sayar da ita ko aka kama ta, gashin nan an zo an raba ta taki da cikin kaso, to ubangidanta sai a tilas taki ya zo ya biya kulin, saboda ummi alwalad ita already an mayar da ita kamar matan daki ne, to baya da za a yi wani kuma ya mallake ta ya sake mayar da ita kamar matan daki ba zai yi ba. Shi yasa ubangidanta na farko da ya mayar da ita matan daki, shi za a kamo shi a ce to fa ga ummi alwalad ɗinka waje kaza, ka zo ka fanshe ta. Ina fata an gani, domin saboda shi ma ita ma ta samu walwala, shi ma ya samu ladansa gaba daya. Wa tubiya bihi in adama, za a bi shi baki idan bai da shi, imana an bai da kudi za a bi shi baki, ba lallai ya biya a lokacin ba, illa an tamuta hiya aw sayyiduha, sai dai idan ita ta mutu. Idan matan ta mutu tunda ita ce ake neman a kiyaye haƙƙinta, to shikenan ta rage aiki. In kuma ubangidan ya riga ya mutu bayan ta shiga wancan rudani, to shikenan wa zai kama shi da laifi? Ina fata an gane. Tunda shi ya riga ya tafi. Walahu fida'u mutaqin li ajalin. Ubangida yana da halin ƴantar da bawan da ya ƴanta shi zuwa wani lokaci, wa mudabbarin, da wanda yace idan ya mutu ya zama dali halihima da halin da suke ciki. Wannan ya sake maimaita mana ne, sai dai kuma zai dora wannan magana ne. Wa tarkuhuma musalliman li khidmatihima, zai iya barin su idan abu ya gagara, zai iya barin su ga waɗanda suka mallake su na biyu, saboda hidiman da za su musu a karo na biyu. Sai dai wani abin da ya kamata shugabannin musulmi za a sanar da su ga halin waɗannan, shi kuma wannan baya da hali, ba yadda za a yi ya warware rikicin waɗannan mutane, to sai a san matakin da za a ɗauka. Wa in mata sayyidu almudabbari, idan ubangidan mudabbar ya mutu, qablan lisqifa, tun kafin ya cika abin da yake kansa ya dawo da bawansa, to fa hurran in hamalahu sulu, to wannan bawa mudabbar nasa zai zamo ɗa, amma da sharadin idan ɗaya bisa ukun dukiyansa za ta ɗauki nauyin wannan, saboda ka'ida duk wanda ya mutu yana da ƴanci a cikin ɗaya bisa ukun dukiyansa, yana da ƴanci duk waɗansu rigingimu da sauransu za a iya yi a cikin ɗaya bisa ukun dukiyansa. Ko da yake rigingimu iri biyu ne, akwai rigima ta dole wanda sun kafin a kafa dukiyan gida uku, kamar basussuka da sauran waɗansu haƙoƙi, to a cikin ɗaya bisa uku ɗin nan za a cikin dukiyan sun kafin a raba ɗaya bisa uku za a warware su. Sannan bayan an gama settling ɗin haƙoƙin da suka zamo dole, to za a iya kasawa kashi uku yana da haƙƙi cikin kashi guda. To a irin wannan ne, idan akwai irin waɗannan bayi ko waɗansu abubuwan da ake so a yi na aikin alheri da sauransu, to sai a yi a cikin ɗaya bisa uku kafin a raba gado. Kun ga kenan gado zai faɗa a cikin biyu bisa uku kenan. Ina fata an gane. Na'am. To shi yasa a nan yake fa in mata sayyidul mudabbari qabla al-istifa fa hurrun in hamalahu sulu wa tubi'a bima baqiya, wato ɗaya bisa ukun dukiyan na ubangidansa idan zai taimaka, to sai hukuma ta yi amfani da wannan dama ta kubutar da shi. Idan kuma kulin bai kai ba, to shikenan shi sai a bar masa sauran burbuɗin daga baya ya zo ya yi settling don ya kubutar da kansa. Ga musulmi, kamar ainihin musulmi, bawa wanda yake musulmi au zamiyyin ko kafirin amana, kusima wanda aka raba su a cikin ganima, walam yu'zara, ba a yi musu uzuri ba fi sukutihima, wajen yin shirunsu bi amrin, saboda wani al'amari. Duma ko wani wanda yake mai yiwa yaren ba a fahimta ko bai iya magana ba, saboda haka an kasa fahimtan yaya ne har aka je aka raba da su. Domin akwai bambanci tsakanin wanda yake musulmi ne da wanda ba musulmi ba a cikin bayi, da kafirin amana da kuma wanda yake ba na amana ba. Wa in hamala ba'dahu, idan ya ɗauki wani ɓangare, rukka baƙihi, idan ubangidansa ya ɗauki wani ɓangare, to shi kenan sauran bangaren sai ya zama bawa. In kuma ki musulmin ko kafirin amana ya dauki wani bangare yayi settling, to sauran kuma sai a mayar da ki bawa. Wala khiyara lil waris, kun ga anan babu zabi ga masu gado. Idan akwai mutuwa a ciki bi khilafin jinaya, banda ainihin jinaya, wanda idan mutum yana da bawa ya je yayi barna a wani waje, to akan zo a kama bawan ne, ko ubangidansa ya zo ya biya barnan a sake masa bawan, ko ya sallama bawan a warware rikicin barnan da wannan bawa. To wannan ubangidan yana da zabi. To idan baya nan magada suna da zabi. Ina fata an gane sabanin hukuncin baya da muka ambata. Wa in addal mukatabu samanahu fa ala hali, idan al-mukatab wanda aka yi jinga da shi ya ba da kudin da aka dora masa, fa ala hali, to yana bisa halinsa, wato bisa tsarin wannan kikenan. In ya bayar lokacin da ya kammala bayarwa, to ya zama da wa illa in ko ya gagara fa kinnun, zai koma bawa ne. Uslima, ubangidansa ya sallama shi ne, shi ne uslima. Mabniyun lil maj'ul, ya sallama ki ne, aw fudiya, ko kuma ya fansar da shi. Lumana zai iya bada ko an fansar da shi, za a iya bada kudinsa kuma za a iya sallama shi. Saboda haka uslima, an sallama ki ne, aw fudiya, ko an fansar da shi. Wa alal akhidhi in alima bi mulkin muayyanin, duk wanda ya dauki wani abu wanda ya san mallakan ayyanannen mutum, tarku tasarrufihi li yukhayyira, dole ba zai tasarrufi cikin wannan abu ba sai idan ya bada wa mutumin zabi. Wato abinda malai yake magana a nan shine lokacin da aka tara ganima aka raba, bayan an raba sai ka gane cewa wannan handset din nan na wane ne. To ba za ka yi tasarrufi da shi ba sai ka ajiye, sai ka haɗu da wanin sai ka baki zabi. Ni buga ki na samu abinka a cikin ganima, ko na ka yi abinka kaza, to me ka gani? In za ka fanki abinka gaki, ta biya ni kulina. Idan kuma ba za ka fansa ba, shi kenan yi abin da na ga dama da shi. To shi ne yake duk wanda ya mallake abu na wani, to ya yi haƙuri kada ya yi tasarrufi, ko da yake a nan ya gwada dole ne ya haƙura har sai ya samu mutumin ya ba shi zabi. Saboda ba a san abinda zai kawo rigingimu a tsakanin mutane. Saboda haka wa alal akhidhi, duk wanda ya karɓa ya zama dole a kansa. In alima bi milkin muayyan, idan ya san mallakan ayyanannen mutum, tarku tasarrufihi, ya bar sarrafa wannan abin, li yukhayyirahu, domin ya bada zabi ma wanda ya bayyana nasa ne. Sai dai kuma wa in tasarrafa mada kal mushtari min harbiyyin bi siladin, wa in tasarrafa, in kuma ya sarrafa wannan abin mada, to shikenan taka. Kal mushtari min harbiyyin, kamar mutumin da ya sayi wani abu daga wajen kafirin da ake ya kanta, idan ya saya bisu iladin kamar baiwa da ya saye ta, sai ya mayar da ita sadaka har ta haihu, kuma daga baya sai aka gane baiwan nan ta wane ne, ko sadakan wane ne, nan ko da sadakan wane ne, to ba yadda aka yi, tunda ta riga ta haihu a halin wannan, to wancan kawai ya ja sai a hakura. Saboda nan ma already za ta samu kwaryakwar yanyanci. Ina fata an gane. In lam ya'khudhu ala raddihi li rabbi, idan ba wai ya rike shi ne daman tun farko da niyyan zai mayar wa mai abin ba, idan ya rike shi ne da niyyan zai mayar wa mai abin, to koda kuwa ta haiku, malamai suka ce a tattauna. Wa illa, in ko babu wannan niyya, kawai da ya karba yake alhamdulillahi ki an ga ya samu baiwa daman yana nema fa kaulani akwai zantuka guda biyu ki karan kansa mai wannan littafi ya gagara tantance wani hukunci zai dauka wa fil mu'ajjali taraddudun a cikin bawan da aka yi masa ajali shine mu'ajjal al mu'taqu li ajlin taraddudun akwai taraddudi wannan sun ce shi ma kaman haka ne wannan sun ce ba haka bane sannan wali muslimin awdimiyyan musulmi ko kafirin amana yana da daman akhazuma wa habuhu ya karbi kyautan abinda kafiran yaki suka baki bidarihim a kasashen su majjanan ba tare da wani abu ba wa bi iwadin bihi kuma yana iya karba tare da musanyen wani abu illam duba idan dai ba sayar ba fayin da shike na sai wuce wato abinda yake magana da aka zo sai aka gane abu kaza na wane ne mutumin ya zo shike na zai iya karban abinsa ba tare da wani abu kuma zai iya biyan fasan wannan abin na sai karba ko kuma an gane na wane ne misali wannan abu na wane amma da malam dallali ya hadu da waɗannan kafirai sai suka ce masa gaki mun baka kyauta to ka karba in ka karba in akwai sanayya tsakaninmu da kai to kana iya ce fa ga abinka na baka tunda ni ma bani aka yi sannan kana iya ce kuma to ni kyauta suka bani in kana son abinka ka kawo kudi ka saya in lam yuba fa yamdi in dai ba sayarwa aka yi ba in dai an sayar shikenan domin saboda an sayarwa suka riga suka yi musulunci ya riga ya ce ba za a warware wannan ba sai dai kai ka zo ka saya ko a kara maka ko daidai kudin da mutumin ya saya kai ma ka saya ka bashi wannan daidai kudin ya mayar maka da abinka wali malikihi as-saman aw az-za'id saboda haka wanda ya mallaka wanda ya mallaka sai ya bada kudi ko kuma abin da ya karu akan haka wala asanu abin da ya fi fil mabdiye wato ga wanda aka fanshe shi min listin daga wajen dan fashi da makami akhdhuhu bil fida shine ya karbe shi da fanta saboda yan dan fashi da makami ne ya zo sai ya ke kasa kasa ya ce ba zai bayar ba sai dai a biya shi sai an bashi wani abu ko kuma an samu wani shi bai san dan fashi da makami bane sai ya saya a wajensa da ya saya ko sai yanzu ana samun haka wani zai zo ya sace hantar dinkan nan ya je ya sayar garin bincike sai a kama wanda ya saya shi bai san hawa ba bai san sauka ba ba wai irin wanda suke son banzan nan ba don akwai masu son banza akwai masu son banza wannan abu na fata ne abu yana da kyau da abin nan sai ka ji kudin sa kadan to ya kaga akwai son banza a ciki to duk mutumin da ya sayi kayan barawo ko dan faki da makami shi bai sani ba a ka'idan musulunci sai daga baya sai aka zo aka gano to kai da ka saya ba zai taba yiwa kai hasara ba kwarai da gaske dole a biya ka kulinka in ya so a je a dire akan ainihin barawo kaga sabanin dokokin Najeriya kenan saboda da yake tsaban dokokin na iskanci ne kwarai da gaske sai ga wanda aka samu kayan sata a wajensa shi bai san hawa ba bai san sauka ba sai a murkusa shi wanda aka samu kayan sata a wajensa da yake shi ma rikikken jairi ne sai gan shi yana walwala a duniya da barawan shi ma yana walwala a duniya wanda yake zalunci ne yana ɗaya daga cikin abin da yake hana mu zaman lafiya a Najeriya saboda rashin bin tsari in dai har haka za a yi ta tafiya to shikenan kawai kowa ya tsaya yana nafi-nafi idan ka kubuta ka gama da duniya lafiya ka cika da kalmar la ilaha illallah nan dai lahira ka samu ka shiga aljanna shikenan in ba haka ba rikicin waɗansu ma zai iya shafan ka wataqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa Allah ya kauta walimalikihi as-saman aw az-za'id والأحسن في المضي من لبس أخذه بالفداء وإن أسلم لمعاود إذا أكسلم جي لمعاود سبود ولتنجي مدبر كما أنهم باوان دعك أي مدبر wani hauhu ko makamantinsa kamar mukatab istofiyar hidimatuhu saboda aka sai a cika hidimansa a samu a warware sun mahaliyar tabahu cin za a bishe in aka kabi sama ne au bima bakiya idan ya yantu wani ya zo ya biya kulin cin bayan da aka biya maka kudi ya samu yanci za a biki baki ran da ya samu ya biya ko kuma abin da ya rage in ya samu ya warware kin za a biki baki kaulani akwai zantuka guda biyu nan malam bai yanke hukunci ba saboda wasu ce eh wadan sun ce wa Abdul Harbi yuflimu hurran in farra bawa na kafirin da ake yaka wanda ya musulunta dane idan ya gudu amma idan bai gudu ba har aka yaki ubangidansa aka kama shi a cikin ganima to hukuncinsa daban au bakiya hatta gunima ko kuma ya zauna har aka kama shi cikin ganima to sai yayi bayani a gamsu idan ba a gamsu ba karke kun ga automatically zai zama bawa eh la in kharaja bala islami sayyidihi ba wai idan ya fita bayan musulunta ubangidansa ba idan yana bawa sai ubangidansa ya musulunta sai ya fita ya gudu bayan ya musulunta au bi mujarradi islamihi ko kuma da tsagwaron musuluntan ubangidansa wasu aka suke fassarawa amma aka ce ko kuma musuluntan shi bawa yana musulunta sai ya fita bai tsaya ya saurari ubangidansa ba yana iya yiwa kuma ubangidansa kima ba da dadewa ba zai musulunta don idan ya musulunta to zai ci gaba da zama a karkashinsa amma idan bai musulunta ba to akwai yadda za a kubutar da shi wa hada masabiyu annikaha wato idan aka kama mata a fursunonin yaki to duk aurensu ya rushe a tsarin musulunci illa an tuzba wa tuslima ba'dahu sai dai idan an kama ta kuma ta musulunta a bayansa da aka zo sai aka kama mijinta da aka kama mijinta da farko kafin a kama ta daga baya ko sai aka kama ta sai ta ta musulunta miji ya musulunta shikenan sai a bar su a bisa aurensu don ka'ida kenan tunda su riga sun musulunta ba za a raba aurensu ba amma idan ba su musulunta ba to ta riga ta zama baiwa idan ta zama baiwa kuma haila guda ɗaya kawai za ta yi kun ga sabanin aka yi tsaki a yi haila guda uku saboda yasti ba za a yi haila ɗaya ke yi duk matan da take karuwanci idan ta tuba za ta yi aure to haila ɗaya kawai za ta yi in ta yi haila ɗaya shikenan ya na iya aurenta ko liman ne ma ko mai wa'azi zai iya aurenta tunda ta riga ta tuba ai haka ma ya fi za ta samu mutunci kwarai da gaske ko da kuwa ta shahara sai dai waɗansu ne suna kyaman haka tun matan da ta shahara da zina bayan ta tuba a ce liman ya aure ta ko malam ya aure ta saboda babu dadi kwarai da gaske amma dai kamata ya ce malam din ko liman ya aure ta don za ta fi nazuwa sai dai kuma ran da duk liman din ko malam din wani abu ya dan faru wanda ya san labarin zai fada masa bakar magana sai dai yawa to in a wani gari ne daban wai nisan duniya daman ta riga ta shagale a nisan duniya to idan ta tuba mu ma mun fi ba da shawarin haka kamar misali a biyu to sai ta kamo hanya sai ta tafi sai ta je Port Harcourt ko Lagos ya aurenta ko a lafiya sai ta kamo hanya sai ta tafi Katsina ai kaga kamar dungu ne lafiya fa can Katsina kuma can dungu daga nan sai Niger saboda haka ko cikin shege aka samu haka ya fi dun ku warware wannan din ya fi sauki a ce ba ta da uba ko bayi da uba to sai ku ɗauke shi daga Katsina kuma yadda shi lafiya sai zai zauna a can lokacin da za a yi aure wane ne kaza kaza in namiji ne shi zai iya karɓan aurensa da kansa tunda yanzu duniya kusan ba cika dogon bincike ba wani lokaci kai in an yaba maka an ga ɗabi'unka shi kenan ko da yake sau nawa ake yin aure za a yaba wa ɗabi'un mutum yayin ya aure kuma wadansu abubuwa sai ta fitowa. Ba a son haka gaskiya, ba a son haka. Amma dai duk abin da yake akwai mushkila, tunda waɗansu ba su suka ja ma kansu ba, kaddara ce ta jefa su. Waɗansu kuma yanzu kaman karuwai za a ce to akwai gangaci ko rashin tarbiyya, to sai suka shiryu. To kamata ya kai su wani waje can wata nisan duniya, wanda ba ma wanda zai faɗa musu bakar magana. Tunda duk wanda ya tuba, in Allah ya karbi tubansa, ko an je lahira fa ba za a waiwayi wannan abin ba, ya riga ya wuce. Saboda haka wa hadama sabyu an nikaha, wato kamu a matsayin fursunonin yaƙi yana rusa aure, illa an tuzba wa tuslima, sai dai idan an kama ta ta musulunta ba'dahu, bayan musuluncin mijinta. Wa waladuhu wa maluhu fai'un mutlaka, sai dai ɗansa da dukiyansa zai kasance fai'i ne mutlaka. Malamai sun ce wannan ana nufin ummul walad, ko kuma ɗa. Shi ya musulunta ya abin nan, amma ɗansa bai musulunta ba, ko da wata dukiya ma a hannun kafin wannan lokaci. To saboda lamiran ya rikita su, ya sa wasu malamai suke ce akwai abin da ake kiransa rakaka. Rakaka abin da ake nufi da rakaka shi ne cikin tsarin sentence jumal, sentences da suke cikin muktasar din nan akwai matsaloli da yawa. To amma tunda samari ya yi daga wani abu, haka ake tafiya kawai. Kuma littafi ya riga ya samu karbuwa, saboda haka kurakuran ba a duba ba. Ina ba ta an gani, ya sa lokaci dole ka ɗan samu sharhi haka, mutum yana dubawa. La waladun sagirun likitabiyyatin subiyat, banda yaro karami ga ainihin kitabiyya wanda aka rubuta mata jinga, sai kuma aka kama ta an muslimatin ko kuma musulma. In akwai yaro karami, normally idan baiwa ce tana da yaro karami, aka rubuta mata jinga har da yaronta, kun ga shi ma shiga cikin. Ko kuma musulma tana da yaro karami amma na wani kafiri, bai yiwa yaron, kuma kaga yaro yana bin addinin ubansa ne ba uwarsa ba. Wa hal kibarul muslimati fai'un, shin manyan mata musulmi wanda aka kama su ma fai'u ne a irin wannan tsari? Aw in qatalu, ko idan suka yi yaki aka kama su, sun zama fursunoni su ma bayi ne tawilani? Akwai fassara guda biyu. Shi karan kansa mai wannan littafi ya gagara rinjaye yadda hukunci guda daya. To inda ka ji tawilani ko tawilatu, to fassara guda biyu ne, saboda haka bai rinjaye yadda guda daya ba. Wa waladul amati li malikiha, sai dai kuma baiwa ɗanta na wanda ya mallake ta ne. Idan mutum yana da baiwa ta haihu, to mallakansa ne. Su kaman tsarin dabbobi ne. Mutumin da yake da akuya, wannan yana da akuya, wancan yana da bunsuru, ko wannan yana da saniya, wancan yana da sa, sai aka haɗa su waje guda, sai sa ɗin nan ta haihu ko akuyan nan ta haihu, na waye? Nasu ne duka biyu rabawa za su yi. To shi ne, to haka su ma bayi. Haka su ma bayi. Amma ‘ya’ya su kuma hukuncin da Allah ta'ala ya yi shi ne, idan ‘ya’ya ne suka yi aure, duk inda mace ta je ta yi aure ta haifi ‘ya’ya namijinta ne. Namijinta ne. Ya sa wani lokacin aka rabu sai ka ji ya ce, a bar mun ‘ya’yana. Sai Allah ne ya riga ya yi hukuncin haka. Wani lokaci za a bar maka ‘ya’yan ma ka rike su a wulakance. Wallahi ina jin mamakin waɗansu mazaje. Shin ba su da hankali ne? Dama suna da ciwon hauka ne? Ko kuma ‘yan kyaye-kyaye ne? Ko ba su da tarbiyya ne? Ko Allah ya tsine musu ya la'ane su ne? Shi ya sa suke wulakanta ‘ya’yayensu, suke cin wato ainihin haƙoƙinsu, ko ba su haƙoƙinsu yadda ya kamata, suke fifita waɗansu a kan waɗansu, ko wani abu makamancin wannan, har da ma waɗanda suke wa matansu haka. Daga mutum ya zo ya yi ta jibgan matarsa. Mu da abinda muka sani shi ne soji ne yake dukan matarsa, saboda sojojin da aka ɗauka a da duk an ɗauke su bugaggu ne, ko idan yaro ya zamo ta kadari shi ne ake tura shi aikin soja. To ba matarsa ba, uwarsa ma zai daka can abu ya baci. Ya za a zaga mutane da yawa ba sa son ‘ya’yayensu tafi aikin soja a da, haka ne ko? Yana yin abu sai a ce daman nan bariki ne, saboda a bariki babu babba. Babban daga gaishe a bariki, idan zai faɗa da akyar yake yi, babban bariki kenan. Na ga zo aka ce kaza ya ce kaci kaza kazan ko kazan zai ce ko ubansa ne bai sai kaza ba. To da haka sai ga yin iska sun yi laushi. Yaza da cijin bariki ai ba ko ina ne ake karbansa ba. A da. To bai kamata a ce da Allah mutum yana da mata ya dinga wulakanta su yana kaskantar da su ya maishe su yadda ka san dabbobi yadda zai daki akuya haka zai daki matarsa ba. Ko kuma a ce ƴaƴanka saboda ka saki uwarsu ƴaƴa suna nan wani lokaci ƴaƴan ma sai su kwana a waje saura kuma masu iyaye su kwana a cikin ɗaki kuma kana gani haba kai ko wannan wani irin wawa ne. Ai sai a ce baka da hankali ko kuma tsafe ka aka yi. In tsafe ka aka yi to shi kenan aka je lahira ka ga da kai da mazaman kana tare da wanda yake matsafiya ce ko mai zuwa wajen boka ko abin nan mai mu'amala da masu tsafi. To Allah ya kyauta. To ina ganin karshen wannan babi kenan daman na tafi a gurguje domin saboda abu ne wanda yake mutanen da suke aiwatarwa tunda yanzu babu bayi shi yasa ba mu tsaya muka dabdale yadda ya kamata ba. Wallahu alam. Sai babi na gaba babul jizya wa ahkamuha. To wannan ma za mu karanta saboda in ana karatun ilimi ko da abu ba aiwatar da shi ba za a ce bari a tsallake shi ba. Wannan jizya na haraji kenan. Na haraji kun ga wancan kuma na jihadi an faɗi na jihadi cewa ku yaƙi mushrikai ƙarƙashin ayoyin da suka fassara maganan jihadi muka dire akan abin da ya shafi ganima wanda yake ƙarin bayani ne na ayan da Allah yake cewa wa'lamu annama ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabili in kuntum amantum billahi. Fa zuwa ƙarshen ayan. To mun gama bayani akan wannan yanzu kuma za mu shiga jizya. Suwaye suke bada jizya, suwaye za a karbi haraji a wajensu, suwane ne kafiran amana. Kuma idan an karbi haraji waɗansu haƙƙoƙi ya kamata a ce an kiyaye. Za mu yi kwatantawa da na yanzu tunda yanzu ana karban harajin a wajen kowa da kowa. To in an karbi harajinka waɗansu haƙƙoƙi ya kamata a ce an kiyaye maka. Abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladai, abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.